بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 6 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1432, daidai da 4 ga watan Satumba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Fatwal Hamawiyyatul Kubra, wallafa Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الله مدوكاكين سركي غافر تامش. كما يد مكي فأي كويو شي شوى ابن تيمية أكا ربوتو وتنبايا دنغني دا الأمران دا سكا شابي آيوي دا حديثي دا كي سبان تا الله مدوكاكين سركي دا نيمان يأي فسرا يأي بياني دنغني دا أينهم واتو ودنان آيوي دا ودنان حديثي شيكو ابن تيمية يأي الكوران تا شوى ودنان آيوي zai ainihin ɗibo su ya haɗa su da dangin su a cikin Alƙur'ani ya fassara su, ya ɗibo hadisai da suka inganta ya haɗa ya fassara su baki ɗaya, sannan ya biyo baya da fassara ingantattu daga manyan malamai magabata waɗanda suka biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayan su a bisa wannan tafarki. Shine Ibn Taymiyyah ya tsawaita dangane da ɗibo mana maganganu daga ainihin Malam Ibn Khafif, a inda Ibn Taymiyyah daga ƙarshen abin da muka karanta yake cewa summa zakara hadisan sura, sannan Ibn Khafif ya ambaci hadisin sura. Hadisin sura shine hadisin da yake cewa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, da kuma ɗaya lafazin nashi dake cewa inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman wa zakara annahu sannafa fihi kitaban mufradan, ya bayyana cewa ya rubuta littafi sukutin da guda akan haka, wato shi Ibn Khafif din, wa ikhtilafan nasi fi ta'wilihi, sannan kuma ya ambaci irin sabanin da malamai suka yi dangane da mecece fassarar wannan hadisi. To mas'aloli guda biyu kenan, kamar yadda shi ainihin wato Ibn Taymiyyah yake ishara dangane da maganganun da ya ɗibo daga Ibn Khafif, kamar yadda kuma muka karanta daga ainihin ta'liqin Professor Tuwaijiri, su ma mas'aloli guda biyu. Hadisin sura, shin hadisin ya inganta, kuma mecece fassarar shi? Abinda na bayyana mana daga abubuwan da muka karanta a karatuttukan baya shine hadisin sura ya inganta da lafazin inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, domin Bukhari da Muslim da sauran malamai irin su Imam Ahmad da Ibn Abi Asim da Ibn Khuzaimah duk sun ruwaito shi ingantacce ne, wannan babu shakka akan haka. Amma idda batar naqa take ita ce dangane da lafazin inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman, wannan ko ya inganta Imam Ahmad da abokin shi Ishaq dan Rawiya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah baki ɗaya da makamantansu sun tafi dangane da inganta wannan ainihin hadisi. Wannan magana ita ce ta ƙarshe da muka kwana a kanta, na ce sai dai kuma haƙiƙanin al'amari shi kanshi Professor Tuwaijiri ya ɗauko maganganu daga Fathul Bari wurin Ibn Hajar, wanda Ibn Hajar yake bayyana cewa, amma an samu wasu malamai idan su Ibn Khuzaimah da Imam al-Maziri sun tafi akan cewa wannan hadisin da wannan lafazin ala suratir Rahman lafazi ne da'ifi. Nace to gaskiya duk da irin kausasa maganganu da akai akan Ibn Khuzaimah da kausasa maganganu da akai akan al-Imam al-Maziri, amma a iya abin da ni na gamsu da shi shine maganar da Ibn Khuzaimah da al-Maziri suka faɗi da makamantansu ita ce daidai. Don haka hadisin sura ya inganta da lafazin ala suratihi, amma da lafazin ala suratir Rahman bai inganta ba. Menene bayani dangane da ainihin haka? Wannan ita ce maganar da neman alƙawarin cewa in Allah madaukakin sarki ya so zan ainihin yi mana ita. Don haka ga littafin ainihin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa a cikin mujalladi na 3, wadda ainihin wato shafi na 315, lamba hadisi ta 1175 a inda ya kawo wannan lafazi cewa idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha fa inna ma suratul insani ala surati wajhir rahmani. Abinda ake cewa wannan hadisin ya fadi shine idan ɗayan ku na fada da ɗan uwan shi to ya nisanci fuska kada yayi mali, domin kuwa ita fuska ko kuma surar mutum to a bisa surar fuska Allah mai rahama take, don haka a mutunta wannan ainihin sura ta fuskan mutum domin a bisa surar fuska Allah mai rahama take. Wannan shine lafazin hadisin Malam Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi yake cewa munkarun, wannan ainihin wato hadisi da wannan lafazi munkar ne. Akhrajahu ibn al-Imam Ahmad fi kitab as-Sunnah, Abdullah shi ya fitar da wannan hadisi dan gidan Imam Ahmad a cikin kitab as-Sunnah a shafi na 186, wa Abu Bakr ibn Abi Asim da al-Imam Abi Bakr ibn Abi Asim fi kitab as-Sunnah shi ma a cikin kitab as-Sunnah aidan a mujallad juz'i na farko shafi na 230 lamba hadisi ta 521. Sai Malam Nasiruddin Al-Albani yace bi tahqiqi da tahqiqi na yayi tahqiqin wannan littafi kusan shekara 60 da ta gabata. Professor Faisal Jawabira wani al-abokin su Samir ne dake karantawa a Jami'ar Saudi Al-Islamiyya yanzu, professor ne a cikin ainihin hadisi da sunna, yana karantawa a kulliyatu usuluddin kismu dirasatul hadis, shima yayi tahqiqin wannan littafi a cikin juz'i biyu, shima ya kawo lafazin wannan hadisin kuma ya tabbatar da hukuncin da Albani ya tabbatar bai inkari ba, shine wannan lafazin bai inganta ba. Wad-Darqutni, haka al-Imam Ad-Darqutni fi kitab as-sifat a cikin littafin shi mai suna as-sifat, anan Albani yayi amfani da tsohon bugu ne na wannan littafi wanda yake hada cikin tattaruwar littafai masu yawa, da haka za a ga ya kawo ainihin mujalladi na 65 shafi na 49, littafin dan kadan ne bai wuce shafuka guda 50 ba zuwa 55 a bisa wannan tsarin da yake, amma tare da tahqiqin shi ya kai kusan girman littafin sifatus sala ainihin littafin as-sifat. Dukansu sun ruwaito wannan hadisi an ibn lahi'a an abi yunus an abi huraira marfu'an daga abdullahi dan lahi'a, shi ko daga Abu Yunus daga ainihin Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Qultu wa hadha sanadur rijaluhu thiqatun rijalu muslimin ghaira ibn lahi'a, yace wannan isnadi babu shakka mutanen da ke ciki duk amintattu ne, kuma mutane ne da al-Imam Muslim ke ruwaito hadisi ta hanyar su, sai dai ibn lahi'a wa huwa dha'ifun, shi mutun ne mai rauni لسوء حفظه سبود مونن حدش. وقد صح الحديث من طرق بنحوه سيتي اما شي wannan hadisi ya inganta ta wasu hanyoyin da makamancin wannan lafazin, lakin laysa fihi dhikru ala surati wajhi arrahman, sai dai babu magana ala surati wajhi arrahman. Hadisin ya inganta da lafazin inna allaha khalaqa adama ala suratihi, amma bai inganta da wannan lafazi ala surati wajhir rahman ba, sai ce subhanahu wata'ala fa hiya ziyadatu munkara, wannan ƙari ne munkari li mukhalafatiha li tilka turuq, saboda wannan hanya da tazo ta hanya ibnu lahi'a allazi kana sayya al-hifz dha'if al-hifz tafarrada biha. To dama na daga cikin hanyoyin da ake samun hadisi munkari a samu mutumin da yake ba'ifi ne ya tafarradu bi riwayatin aw bi ziyadatin aw bi lafzatin, idan ya kadaitu shi kadai ya ruwaito wannan hadisi to hadisin ya zama munkar, in ya zama lafazin an ruwaito shi mutane da dama sai shi ya zo da karin wani lafazi ko karin wata riwaya, wannan ma ainihin ya zama munkar. Sai ce wa ba'duha fi sahihaini, domin wasu daga cikin lafazan ma suna cikin Bukhari da Muslim, shine inna allaha khalaqa adama ala suratihi kharrajtuha fi sahiha, malam nasir al-albani yake cewa na fitar da su a cikin silsilar sahiha lamba hadisi ta 450 da lamba hadisi ta 863 wa zilalul janna da kuma littafin zilalul janna fi takhrijis sunna shine takhrijin wancan littafi na ainihin wato as-sunna ta al-imam ibn abi asim a cikin juz'in farko shafi na 228 wa hadhihi ar-riwaya sakata anha fil fath ibn hajr da yazo kan wannan riwaya da take cewa fa inna allaha khalaqa adama ala surati waji kaza 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 wannan lafazin da ibn hajr yazo sai bai ce komai akai ba a cikin fathul bari mujalladi na 5 shafi na 183 sai malam albani ya aje alamar motsin rai cewa akwai magana kenan wa kad ankaraha jama'atun yace an samu tarin wasu mutane sun yi inkarin wannan ainihin lafazi ma'urudiha min tariqin akhar tare da cewa wannan lafazin fashi din yazo ta wata hanyar amma ita ma hanyar bata inganta ba walakinahu mu'allalun kama sayati ba'dahu yace ita ma wannan hanyar da aka samu ita ma tana da illa kamar yadda bayani zai zo wal hadithu shi wannan hadisi رواه عطية العوفي عطية العوفي يرويته عن أبي سعيد الخدري مرفوعا دقى أبو سعيد الخدري دقى النبي صلى الله عليه وسلم به دون قوله فإنما يرويته أما باب وأن اللفظ انشوا فإنما وأن يزود وجه الرحمن الإمام أحمد شيفتد دوانا أتكم مجلدين أكنا مسند شافي نتلاتين دتقوس دشافي نتشس إند بيو أي دشافي نتشس إند أكو sai ce wa isnaduhu hasanun fi shawahidi isnadin wannan na hanya atiyatul awfi zai iya zama hasan amma a cikin shawahid domin shi kanshi atiyatul awfi yana da matsala walahu shawahid ukhra har waye wannan hadisin da wannan lafazin riwayar ainihin abu sa'id din yana da wasu hanyoyin da za su ainihin yi sheda yace fanzur ta'liqi ala sunna yace kaje ka duba wannan ta'liqin nawa akan littafin as-sunna ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى نا الامام ابن ابي عاصم الله مدوكين سركي يجي كانش سي يجي تنبيه مال الباني يجي ذا فدكروا وقع عند الدار قطني روايه تازو اورين دار قطني تشوا عن الاعرج سي اكا غا عن الاعرج دومين daga cikin malaman da suka ruwaito asalin wancan hadisi kun ji akwai al-imam ad-dar qutni to sai aka je an al-a'raj makana an abi yunusa duk sauran sun ruwaito an abi yunusa wato ibn lahi'a yace ya karbo daga abi yunusa amma a cikin kitabu sifat na al-imam ad-darqutni sai aka ga shi ibn lahi'a yace an al-a'raj sai yace fa in kana mahfuzan in ya tabbata haka aka samu shi daga ibn lahi'a ba wani ne yayi wa ibn lahi'a wannan canjin ba in ya tabbata shi ibn lahi'a ne an ibn lahi'a فهو من تخاليطه wannan ya tabbata daga cikin cudanin shi ko rudanin shi addalla ala adami dhabtihi li riwayatihi wanda ke nuni ga rashin kiyayewa shi ga riwayar shi domin shi ibn lahi'a asalin shi thiqatun sabtun daga baya ne ya samu ikhtilati to yanzu anan ibn lahi'a a sauran riwayoyin littafai da aka gabatar kamar binnan kitabus sunna na ibn abi عاصم كتاب السنة امام ابن ابن عبد الله ابن امام احمد a cikin wadannan littafai yazo da lafazin cewa ibn lahi'a ya ruwaito daga ibn yunus amma a cikin kitabus sifat sai aka ga cewa daga a'raj to in ya tabbata cewa ibn lahi'a can ya ce daga ibn yunus nan ya ce daga a'raj sai malam yace shikenan ya tabbata wannan na daga cikin irin rudanin nashi wanda ke tabbatar da rashin rike riwaya dan haka jama'a kun ji wannan shine lafazin farko na hadisin nan bai tabbata ba lafazi na biyu gashi a lamba ta 1176 yace la tuqabbihul wajha kar ku muna na fuska kakkace qabbaha Allah wajhaka Allah ya muna na fuskarka fa inna ibna adama khuliqa ala surati arrahman azza wa jalla saboda dan adam an halice shi ne a bisa surar Allah mai rahama da buwaya malan yace da'ifun wannan lafazin ma da'ifi ne akhrajahu al-ajurri al-imam al-ajurri shi ya fitar da shi fi shari'a a cikin littafin shi al-shari'a shafi na 315 wato kafin doktor abdullahi ibn umar ya tahqiqi kenan wani babban malami mai suna Dr. Abdullah ibn Umar, ba Abdullah ibn Umar sahabi ba, ka karude wani malami ne professor, ya yi tahqiqin kitabu shari'a a cikin mujalladi 6 ko 7. To kafin ya tahqiqin ta mujallada ɗaya ce kwaya ɗaya, da ita ce Albani yake hujja, yace a duba shafi na 315. Wa Ibn Khuzaimah, da al-Imam Ibn Khuzaimah fi at-tauhid, a cikin ainihin kitabu at-tauhid, wannan ma da yace shafi na 27, yana nuna tahqiqin malam Harras kenan, kafin su Samir su zauna sinas tahqiqin da ya zama cikin mujalladi 2. والطبراني ده الامام الطبراني في الكبير اتكل لتافن شاء المؤجم الكبير والدار قطني ده الامام الدار قطني في كتاب الصفات اتكين اينهن كتاب الصفات ده كما والبيهقي ده الامام البيهقي في الاسماء والصفات اتكل لتافن شاء الاسماء والصفات من طرق دكا من سسرويتو ونن حديثي تهنيوي دبن دبن اما دكا هنيوي سناك آلوا عن جرير ابن عبد الحميد ده جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش دغ أعمش عن حبيب ابن أبي ثابت دغ حبيب دغ أبي ثابت عن عطاء ابن أبي رباح دغ عطاء دغ أبي رباح عن ابن عمر دغ عبد الله دغ عمر مرفوعا شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كركو زاغي متون كو تشي الله يمونا نفسكركا دومين دغ أدم أن هلتشي شي ني أبي ساسورة الله مي رحمة ما لا ياتي وهذا إسناد رجاله ثقات wannan isnadi mutanen da suka ruwaito hadisan amintattu ne rijalu shaykhaini mazajan da Bukhari da Muslim mana hadisi daga gare su walakin lahu arba'u ilali sai dai yana da illoli guda hudu da wannan ne za ku gane muhimmancin wasu karatutuka da muka yi su kusan shekara 15 da ta gabata je ka same su kasusuwa ne guda 17 ko 18 na muqaddimat tamamul minna a inda muka tattauna dangane da cewa rijaluhu siqatun ba inganta hadisi bane, Malam Albani zai zo ya ƙara bayani a ƙasa. Hasali ma su da dama malamai sukan faɗi haka ne domin kaucewa cewa hadisin ya inganta, sun tabbatar bai inganta ba, amma kuma ba sa so su fito ƙarara su ce bai inganta ba, sai su ce mazajan amintattu ne, mazajan amintattu ne, baya nuna kuma suna da ainihin wato sauran sharuɗa waɗanda ake nema kafin a karɓi hadisi a wurinsu, domin aminci sharaɗi ne daga cikin sharuɗa, ba shi ne ya tattaro dukkanin ainihin sharuɗan ba. A ƙarƙashin haka cewa rijaluhu siqatun ba inganta hadisi ba ce, ku kiyaye. Cewa rijaluhu rijalul shaykhaini ba inganta hadisi ba ce. Cewa rijaluhu rijalul Bukhari ko rijaluhu rijalus sahih ko rijaluhu rijalul Muslim duk wannan ba inganta hadisi ba ce. Al-Imam Al-Haythami shi ya kware, shi ya goge, shi yake yawaita fadin wannan magana a cikin littafin shi Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Galibi kuma in ya fada hakan, in ka je ka tsananta bincike sai ka ga hadisin yana da illa. To gashi dai malam da kanshi yace gashi dai mutanen da suka ruwaito hadisin mutane ne waɗanda Bukhari da Muslim na hadisi a wurinsu, amma kuma yana da matsaloli guda hudu. Yan ajin Abubakar ne Siddiq sai su koma cikin wani karatu da muka yi a cikin littafin Alba'isul Hafiz, inda daga cikin tattaunawar da muka yi cewa hadisi yakan zo a cikin Sahihul Bukhari, Abdullah ibn Maslama yace akhbarana Malikun, Maliku yace An-Nafi, Nafi yace daga Ibn Umar, haka dai kaza kaza har zuwa ƙarshe. Waɗannan mazajan da yadda ka gansu a wannan tarkibin, sai ka je ka samu littafin Gharaibu Malik wanda al-Imam Ad-Darqutni ya rubuta, ko Afradu Malik, sai ka zo ka ga cewa wannan isnadin da Bukhari ya ruwaito hadisi da shi ya inganta shi, ga Darqutni kuma ya kawo wani hadisi akai kuma ya ce wannan hadisin mai rauni ne saboda wannan isnadin. Me yasa? Yana nufin wannan riwayar ba a santa daga Maliku ba, an ɗauko isnadin ne an rakkaba ainihin wato riwayar akai. Ko kuma kaga a cikin Bukhari, ku kiyaye, a cikin Bukhari sai kaga Afa'u ya ce haddasana, sai kaji an zo da irin wannan isnadi daga Afa'u a cikin Ibnu Majah, Ibnu Majah ya ce Afa'u ya ce an, sai kuma kaji an ce mazajen da Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisin da su mazajen Bukhari ne, sai dai kuma da'ifi ne, domin a cikin Bukhari ka kiyaye ya zo Afa'u cewa haddasana, to sharaɗin Bukhari ga Afa'u kenan haddasana. To in ka samo shi a wani littafin daga Afa'u daga rana ɗin da ya zo a Bukhari amma ba da haddasana ba, to bai cika sharaɗin Bukhari ba. Shi yasa ku kiyaye, akwai bambanci tsakanin mazajen Bukhari kuma kenan da sharaɗin Bukhari. To duk waɗannan suna daga cikin daqa'iq na ilimin mustalah al-hadith, wanda in baka natsu ba sai ka je rawa kafa sai ta kama ka, sai ka je ka ga malamai suna magana a irin yadda suke magana, sai ka zo ka ce kuskure ne ko ba daidai bane, ƙarshen ta abinda suke faɗi ne kai baka fahimta ba. Saboda haka har yanzu kai ne kake cikin kuskurantar da kanka da kanka. Dan haka malam yake cewa ta hanyoyi da dama waɗannan malamai suka ruwaito hadisin an Jarir ibn Abdul Hamid, bayan sai ce walakin lahu arba'u ilal, wannan hadisi yana da illoli guda hudu. Zakara ibn Khuzaima salasatan minha, ibn Khuzaima a cikin kitabu tauhid ya ambaci uku daga waɗannan matsaloli da hadisin yake da su. Wannan littafi kitabu tauhid a wannan zamani namu malamin da ya fara fitar da shi shine malam Harras Muhammad ibn Khalil Harras, wani babban malami ne na tauhidi da aqida da sunna, mutumin ƙasar Masar ne, amma ya ƙare rayuwar shi a Makka inda yake karantarwa a lokacin kafin ya rasu a jami'a ta Ummul Qura. Daga bayan Samir ya zo ya ta haƙiƙin wannan littafi kitabu tauhid na Imam al-A'imma Ibn Khuzaima a cikin mujalladi biyu, sannan zuwa ainihin shekara biyu da ta gabata ko shekara uku kuma ya zo ya ta haƙiƙin shi da tahzibin shi a tahzibu kitabu tauhidi, shine muka fara karanta mata a muciya ba amanta. Idan jama'a sun ainihin lura to waɗannan illoli guda uku Ibn Khuzaima ya ambace su, Albani da yazo sai ya ce a guda hudu ne, wato ya ƙara ɗaya kenan akan illar da Ibn Khuzaima ya faɗi. Bari mu ji su yace. Fa qala Ibn Khuzaima yace ihdaha, ɗaya daga cikin illolin anna Thawriya qad khalafa al-A'mash fi isnadihi fa arsalahu Thawri. Al-Imam Thawri ya ruwaito wannan hadisi, Al-A'mash ma ya ruwaito. To zaka ji A'mash thiqa lakinnahu mudallis, Thawri thiqa lakinnahu arsal al-hadith, fa bihadha sarat at-turuq ku sarata at-tariqatan kiltahuma dha'ifa. Ma'ana hanya guda biyu, ɗaya daga A'mash, A'mash mudallis ne wa kada an'anahu, kuma zamu ji ya ce an, dan haka wannan hanya tashi ta mutu da tadlisanci saboda yayi an'ana. Thawri kuma siƙa ne, babu zargi akan shi, amma shi kuma da yazo sai yayi irsalin shi, sai ba ambaci sunan sahabin ba. Dan haka riwayoyin guda biyu ba za su iya haduwa su karfafi junansu ba. Ina son ku fara gane wannan na daga cikin dalilan da masu kyautata da inganta wannan riwaya ta ala suratul rahman suka dogara akai, shine A'mash ya ruwaito, isnadin shi da'ifi ne sun yadda. Thawri ya ruwaito, isnadin shi da'ifi ne sun yadda. Sai suka ce to sai a hada sai zama hasan, sai aka ce a'a, ai ba irin wannan da'ifancin ne ake hadawa zama hasan ba, da'ifancin da ake hada ya zama hasan ba, da'ifanci ne irin wannan wanda ya zama da'ifanci bahat, kowane ɗaya daga cikinsu da'ifi ne, da'ifi mai zaman kanshi. Don haka ba zai yiwu a karɓi ainihin wato riwayar ɗaya ta taimaka wa ɗaya ba. Walam yaqul an ibn Umar, Thawri a cikin tashi riwayar bai ce daga Abdullahi dan Umar ba, bai ambaci sahabi ba. والثانيه الا تبيو ان الاعمش مدلس ولم يذكر انه سمعه من حبيب بن ابي ثابت الا تبيو ايتاتي اعمش اعمش da yazo a cikin riwayar shi sai aka ji ya ce an habib ibn abi thabit, bai ce sami'tu ba, bai ce haddathana ba, kun ji illa tabiu. والثالثه الا تاكو ان حبيب ابن ابي ثابت ايضا مدلس شيما Habibu dan Abi Thabit malamin A'mash irin almajirin nashi ne, shi ma mudallisi ne. Wa lam yu'lam annahu sami'ahu min Afa, ba san cewa ya ji wannan ainihin hadisi daga Afa ba, domin shi ma cewa ya an, an fahimta? Summa qala, sannan sai shi Ibn Khuzaima yace, fa ma'ana al-khabar, ma'anar wannan hadisi in sahha, ko da ya inganta, min tariqin naqal, ta hanyar cirowa musnadan, a ce ya inganta da ingantaccen isnadi, yanzu yana kaddarawa ne a kaddara ko da ya inganta. أن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن يد ذا أفسر أي شيء دن أدم أنهل تشيشني أبسا صورة دا ألا ميرحما يأينهن خلتشيتا واتو إت صورة ألا يحل التاسيكم يحل دن أدم أبسا ونن صورة حين صور آدم لوكة دي صورة آدم ثم نفخ فيه الروح sannan kuma sai ya hura mishi rai. Wannan tawilin da Ibn Khuzaima yake ko shi kuma tawilin batacce ne, amma ina so da farko tukuna mu tsaya mu yi kyakkyawar fahimta. Wato ina so ne wannan darasin na yau ya zama cikakken bahasi ne da zamu samar a makarantar nan, wanda zai taimake mu mu taka zuwa ga fadada bahasi dangane da matsalar hadisin nan. Shi yasa nake so zan yi mana isharori masu yawa. Wato Ibn Khuzaima ya tabbatar da cewa lafazin ala wajhi suratir rahman bai tabbata ba, wannan magana daidai ce muna tare da Ibn Khuzaima. To sai Ibn Khuzaima yake so ya fassara wannan lafazin inda ya inganta ta hanyar isnadi da aka ciro, kamar yadda yake faɗi, yace da sai a fassara shi akan cewa Allah ya halicci dan adam ne a bisa wata sura wadda shi Allah din ya halicce ta a wurin shi. Kenan yanzu danganta sura ga Allah, ku kiyaye, danganta sura ga Allah anan dangantawa ce kamar yadda ake danganta baitullahi, kitabullahi. Sai Malam Harras a cikin wannan ta'liqin nashi da yazo daidai wannan gurin, sai ya ce Ibn Khuzaima ya yi kuskure wajen fassara wannan fassarar da ya, domin abin da yake nunawa tabbatar da sura ga Allah wato kamar tabbatar da ɗaki ne ga Allah. Tabbatar da ɗaki ga Allah, ɗaki ga Allah shin siffa ce shi ɗakin daga cikin siffofin Allah? A'a. Tabbatar da ɗaki ga Allah menene? Dangantawa ce ta tashrifi, ta girmama shi ɗakin. Amma tabbatar da sura ga Allah tabbatar da siffa ce ko kuma zati ga Allah maɗaukakin sarki. Don haka mun yi bayani a karatun baya, muka ce mun yadda Allah yana da siffa kuma mun yadda Allah yana da sura. Me yake nufi da siffa, me yake nufi da sura? Siffa ɓangarorin zati, kama a ce kafa, ji, gani, hannu, waɗannan sai a kira su siffa. To sura fa ana nufin baki ɗayan zati. To muna tabbatar da cewa Allah yana da zati, shine yana da sura. Ko muna tabbatar da cewa Allah yana da siffa, su ne ɓangarori ga shi zati ɗin wanda shi ne siffa. To amma wannan fassarar da Ibn Khuzaima yake so ya yi na daga cikin matsalar da ita fassarar take ɗauke da ita, ita ce Allah maɗaukakin sarki yana da wata sura a wurin shi wadda da ya tashi halitta Adam sai ya ɗauki wannan sura sai ya kwaikwaya sai ya yi Adam, don haka sai ɗan Adam ya tashi a bisa yadda waccan sura take a wurin Allah. To sai ya zama kun ga waccan sura ga Allah ita ma halitta ce, ba zati ba ce. To ba haka ba ne, ina so ku fahimci abin, za mu zo mu karanta shi a larabcin shi da kyau, amma kun ji wannan ita ce fassarar da Ibn Khuzaima ya yi wa hadisin, tare da cewa hadisin bai inganta ba, amma yana kaddara cewa ko da ya inganta ma to a zahiri ba yana tabbatar da ainihin wato sura ba ne ga Allah, yana tabbatar da cewa Allah yana da wata halitta mai suna sura wadda da ya tashi zai halicci Adam sai ya dubi ita wannan halittar sai ya yi ta daidai, ya yi Adam daidai da ita. Kun fahimta jama'a? To fassara ba haka bane. Gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana da sura a matsayin zatin shi, ba a matsayin halittar shi ba. domin zatin Allah da siffofin Allah ba halittu bane. Ina fata an gane. Qultu, bayan da Malam Nasiruddin Al-Albani ya zama kawo magangani Ibn Khuzaimah sai yace wal illatu rabi'a, matsala ta hudu ta wannan hadisi, dama Ibn Khuzaimah ya ce illoli guda nawa ne? Illoli guda uku. Malam Al-Albani ya ce guda hudu ne. Wacce ce ta hudun? Sai ya ce hiya Jarir ibn Abdul Hamid, ita ce Jarir dan Abdul Hamid. Fa innahu wa in kana thiqatan kama taqaddama faqad dhakara adh-dhahabi fi tarjamatihi min al-mizan أن البيهقي ذكر في سننه في 30 حديثا لجرير بن عبد الحميد قال قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحظ. يجي قود إيكي شي جرير أن عبد الله شيئن أمن تجيني أما ياك ما تكسني ذهب ديكاو تاريهن شأتك ميزان ميزان لإتدال. يجي بيهقي يا أمبتش حديثي قدا 30 waɗanda ya ruwaito su ta hanyar Jarir ɗan Abdul Hamid. Sai shi al-Imam Zahabi ya ce ko da yake a ƙarshen rayuwar shi Jarir ɗan Abdul Hamid an danganta shi zuwa ga su'il hifzi, wato ya samu ikhtilati kenan, kamar yadda Ibn Lahiya yake da ikhtilati a ƙarshen rayuwar shi. Qultu, sai Malam Albani ya ce wa inna mimma yu'akkidu zalika, tuna daga abin da zai karfafi wannan matsalar da Imam Zahabi ya yi ishara a kanta a cikin ainihin wancan littafi Mizan, annahu rawahu marratan inda Ibn Abi Asim, akwai wani lokaci da shi Jarir dan Abdul Hamid ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin Kitabus Sunna na Ibn Abi Asim a lamba ta 518 da lafzi da lafazin cewa ala suratihi. Kuna fahimta ku jama'a abinda wannan magana take cewa? Illa ta hudu wadda Ibn Khuzaimah bai ishara akan ta ba ita ce Jarir dan Abdul Hamid. Me yiwa Ibn Khuzaimah ya duba a jumillance Jarir amintacce ne? Sai Albani ya ce haka magana take, sai dai bincike ya gano cewa ƙarshen rayuwar shi ya samu zama su'ul hifz, hadda shi ta rikice. Sai Albani ya ce to ka san abin da zai karfafa haka? Shi da kanshi Jarir dan Abdullahi ya ruwaito wannan hadisin da lafazin ala suratihi, kaga ya dace da riwayar waɗancan malamai da ke cikin Bukhari da Muslim. Sannan kuma sai aka samu yanzu kuma ya zo ya fandare yayo riwayar da take cewa ala surati wajhi ar-rahman, kaga alama akan an samu sabani tsakanin riwayoyin shi tare da cewa mutum ɗaya ne. Ina fata an gane. Sai yake cewa lam yadhkur ar-rahman, a cikin wannan riwayar bai ambaci ar-rahman ba. Wa hadha sahihul mahfuz an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, yace to wannan ita ce ingantacciyar riwaya da aka kiyaye ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min at-turuq as-sahiha, daga cikin hanyoyi ingantattu, an Abi Huraira, wanda aka yi ta daga Abi Huraira, wal mushari ilaiha anifan, wanda aka yi nuni akan ta a dazu. Malai yace fa idza arabta hadha, to idan har ka gano wannan magana, fala fa'idata kubra min qawli al-Haythami, maganar da al-Imam al-Haytham ya faɗi ba ta da wata fa'ida mai girma da ya faɗi fil majma' a majma'u zawaid a mujalladi na 8 shafi na 106, ya ce rawahu at-Tabarani wa rijaluhu rijalu sahih, Tabarani ya ruwaito shi kuma mazajen Bukhari ne, ghayr Ishaq ibn Isma'il at-Talqani, banda Ishaq dan Isma'il at-Talqani, wa huwa thiqatun, shi mutun ne mai rauni, وفيه ضعف وهو ثقه شي متن ني امنتتشي وفيه ضعف اما اكوي روني كدان ا cikin shi. Mala Albani yake cewa me fa'ida wannan maganar? In dai har ka fahimci wadancan bayanan da aka yi maka, wannan magana ba ta da wata fa'ida, domin me cewa rijaluhu rijalu sahih, bai kubutar da hadisin daga rauni ba. وكذلك من قول الحافظ في الفتح, haka magana da Ibn Hajar ya fadi a Fathul Bari ba ta da wata fa'ida mai girma a cikin mujalladi na 5 shafi na 139, yace wa akhrajahu Ibn Abi Asim fi Sunnah wa Tabarani min hadith Ibn Umara bi isnadir rijaluhu siqatun, wannan magana ita ma Ibn Hajrin ya faɗe ta, ga ta nan yake cewa bi isnadir rijaluhu siqatun, ina fata an gane. Sai ce li anna kauna rijalil isnadi, domin kasantuwar mazajen isnadi siqatan, kasantuwar su amintattu, laysa huwa kullu ma yajibu tahaqququhu fi sanadi, ba shine kadai abin da ya wajaba a tabbatar da shi a isnadi ba, hatta ya kuna sahihan, har yadda hadisi zai zama sahihi. Ko kun fahimta jama'a? Misali, sai a ce maka ka cinye jarabawa ka tawayek, sai ka ce eh ka dai ci mas. A ka cinye jarabawa ka tawayek, sai ka ce eh to ka dai ci mas. Kaga akwai matsala da ta sa baka son ka ansa. Wannan hadisin ya inganta Ibn Hajar, sai ce eh to mutanen da ya amintattu ne, ce a'a ya inganta, ai ce mutanen da ya amintattu ne, Bukhari ma yayi hadisi a wurin su. Me ya hana ka ka fadi ya inganta din? Abin da ya hana ka ka fito da shi shine ai akwai matsala, to matsalar ce dama ake kaucewa. Ko kun fahimta? Na haka sai yake cewa mazajen shi amintattu ne, ba shine abin da kada ya wajaba a tabbatar da shi dangane da isnadi ba, dan ya tabbata ya inganta. Bal huwa shartun min ash-shurutil asasiyya fi zalika, tabbatar da cewa wani amintacce ne, lallai sharadi ne ɗaya daga cikin manya-manyan sharuda game da ingancin hadisi. Bal inna tatabbi'i li kalimatil a'imma fil kalami ala al-ahadisi qad dallani ala anna qawla ahadihim fi hadisin ma rijaluhu rijalu isnadihi siqat yadullu ala anna al-isnad ghayr sahih. Ala Nasiruddin al-Albani yace kai a ƙashin gaskiya da na rinka bibiyar maganganu da wuraren da malamai suke cewa hadisi mazajen shi siqat, yace gaskiya saboda Allah sai na gano cewa duk inda suke cewa siqat din nan sai ya samu isnadin ba sahihi bane, bal fihi illatun, zaka ga a cikin shi akwai wata illa, walizalika lam yusahhihu, dan haka sai ga malamin ya ki inganta shi. To me yasa ba a sarraha ba? Sai ka fito ƙarar ka ce kawai bai inganta ba, ka ce mazajen shi mazajen Bukhari ne, amma bai inganta ba saboda kaza. Yace wa innama sarraha bi anna rijalahu siqatun faqat, sai kaga kawai malami ya fito ƙarar ya ce mazajen amintattu ne, fata'ammal, sai ka lura da wannan ainihin kalmar. Dan haka jama'a, ku je ku karanta ainihin muqaddiman nan ta tamamul minna. Idan ku karanta muqaddiman nan ta tamamul minna, za ku tabbatar da waɗannan maganganun da muke akan rijaluhu rijalu siqat, rijaluhu rijalu sahih, rijalu al-Bukhari, rijalu Muslim, rijalu sahihaini, isnaduhu rijalu isnadihi siqatun, da makamantansu. Za ku ga ƙarin bayani akan haka. Na fata an gane. Yace thumma inna kauna isnadi at-Tabari fihi talaqani la yadurru law salima al-hadith min al-ilal as-sabiqa. Yace sannan kuma ka sani da cewa kasantuwar a cikin isnadin ainihin wato Tabarani da aka ce akwai Talaqani din, wanda aka ce fiqa ne, sai dai yana da dan rauni kadan. Yace to ka sani da cewa wannan ba zai cutar da komai ba, ko da a ce hadisin ainihin wato ya kubuta daga illolin da suka gabata, wato ko da ya tabbata cewa illolin can babu su, Talaqanin kuma shi yarwaito kuma shi siqa ne, sai ce li anna Talaqaniya mutabi'un fihi kama ashartu ilayhi fi awwal hadha at-takhrij. Talaqani ba shi yarwaito hadisin ba, shi ma mutaba'a ce. Dan haka in ya zama asalin riwaya ta rushe, to duk wata mutaba'a da za a yi akan ta kuma ba za ta karfafa asalin riwayar ba. Wa qad yuqal, malai yace ta yu har wayo a ce innal haditha yuqawwa bima rawahu ibn lahi'a bi sanadihi an abi hurairata marfu'an bil ladhi idha qatala ahadukum falyajtanibil wajha fa inna surata wajhi al insani ala surati wajhi ar-rahman. Yace to ga kuma wani lafazin ta iya yuwa ka ce to ai wannan hadisin za a iya karfafa shi da wannan lafazin, to amma in ka kiyaye wannan lafazin da muka kawo shine lafazin farko. Sai malai yace qultu wa kad kana yumkin zalika, zai iya yuwa a karfafa, laula annal hadisa bi hadha lafz munkar, ba dan shi kuma wannan hadisin da wannan lafazin munkari bane, ma'ana riwayar ibnu lahi'a da'ifiya ce. To in kuma ka kawo waccan riwaya da muka fara kawowa kace to ta iwa a karfafa, sai ya ce to zaka karfafi da'ifiya da munkara, ka kara ruguza abin. Ko kun fahimta jama'a? Kamar dan giya ne zai baka labari, ko kun fahimta? Ya aka yi a wane ya bada labari, wane ya bada labari, ina yake, sai aka ce gashi nan ya fadi yana cikin maye. Sai ce a to amma menene zai tabbatar da gaskiyar wannan magana? Sai a nuna wani sumamme da ke kusa da dangiyan, sai a ce wannan sumamman shi ma yana wurin akai abu. Ko kun fahimta jama'a? Wannan sumamme, wannan dangiya, wannan dangiya a cikin magagin giyar shi ya bada labari, an kiyarda da labarin, ana so a tabbatar da labarin, kuma sai dangiyan ya ce a tambayi wannan gashi nan a kwance da ya suma. Yanzu ba an ƙara rikita al'amari ba, saboda haka hadisi ne da'ifi, sai aka ce ka ƙarfafe shi, sai kuma ka kawo munkari, wanda abin da ya kamata ma ka ɓoye munkarin, don ɓoye munkarin shi zai sa ma a ɗan fara natsuwa da da'ifin, domin munkarin na bayyana sai a ce ab wannan ma ya tabbata. Na fata an gane. Sai malam yake cewa don haka bi hadha lafz munkar kama sabaqa bayanuhu anifan, kama yadda bayanin haka ya gabata a dazu, fala yasihhu hina idhin an yakuna shahidan li hadha al hadith, dan haka wancan munkarin ba zai zama shahidi ga wannan hadisi da yake da'ifi ba. Wa minhu ta'lam ma fi qawl al hafiz fi al fath ba'da an naqala qawl al qurtubi, al imam al hafiz ibn hajr ya dauko magana al imam al qurtubi, qurtubi mai ainihin wato sharhin mukhtasar ko kuma talkhisin sahih muslim, yace a'ada ba'dhum ad damira ala Allah, wasu da suka tashi fassara fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi, sai suka ainihin ce ala suratihi, Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar shi Allah din, sai suka maida damirin akan Allah din, mutamassikan bima warada fi ba'd turuqihi, saboda sun yi ruku da wani lafazi da aka samo a wata hanya cewa inna Allah khalaqa Adama ala suratir rahman, qala sai Ibn Hajar yace wa ka anna man rawahu bil ma'ana, kamar dai waɗanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi ne da ma'ana, mutamassikan bima tawahamahu, wanda ya ruwaito din ya zama yayi ruko da abin da shi fahimtar shi ta ruda shi akan cewa faghalata fi zalika, sai kuskure game da haka. Misali, meiwa wanda ya ruwaito lafazin fa inna Allah khalaqa Adama ala suratir rahman, da farko da ya ruwaito fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, ya rubu da cewa ala suratihi din suratin lahi, dan haka da ya tashi sai ruwaito shi da ma'ana a wani lafazin, sai ya ce kawai ala suratir rahman. Sai shi Ibn Hajar yace wa qad ankara al-Maziri wa man tabi'ahu sihhata hadhihi az-ziyada, al-Imam al-Maziri da shi da waɗanda suka bi shi sun yi inkarin wannan ƙari na cewa ala suratir rahman. Thumma qala, sannan sai kuma shi Ibn Hajar yace wa ala taqdiri sihhatihi, a kaddara cewa in ma ta inganta fa yuhmalu ala ma yaliqu bil bari subhanahu wa ta'ala, to sai a dauki fassarar wannan hadisi a bisa sura da ta dace da Allah mahalicci mai tsarki da daukaka. Fa qala al hafiz, hafiz yace qultu az-ziyada akhraja ibn abi asim fi sunnah wa at-tabarani min hadith ibn umar bi isnad ar-rijal hu thiqat, kun gani ko yana magana wannan ziyada ce ta fa ala suratir rahman din, yace ibn abi asim ya fitar da ita da imam at-tabarani ta ainihin hanyar Abdullahi dan Umar, su ne isnadojin da muke takhriji yanzu. Yace wa akhraja ibn abi asim aidan min tariqi abi yunus an abi huraira bi lafzi yaruddu at-ta'wil al-awwal, yace da lafazin da ke ture ta'wilin farko, qala ga lafazin cewa man qatala falyajtani bil wajha, wanda duk zai fada da wani to ya nisanci fuska, fa inna surata wajhi al insani ala surati wajhi ar rahman, saboda surar wato fuskar dan adam a bisa sura ta fuskar Allah mai rahama ce. sai yake cewa fata ayyana ijra'u ma fi zalika alama taqarrara bayna ahli sunna min imrarihi kama jaa min ghairi i'tiqadi tashbihi, wato wadanda suka gamsu da wannan lafazi na ala suratir rahman, ku kiyaye da suka rasa yadda za su yi, sai suka ce to yanzu a dauko ka'ida ta ahli sunna guda daya wanda dukkan mu mun hadu akai, ita ce duk hadisin da yazo yake fadin wata siffa ta Allah in har ya inganta a karanta shi kawai a gudanar da shi a bisa haka, haka ne da wannan lafazin ya inganta, amma tunda bai inganta ba babu dalili akan a dauki wannan ka'idar a yi aiki da ita. Na fata an gane. Qultu, sai shi Malam Nasiruddin yace wa ta'wilu tariqatul khalaf, ta'wili da murde ma'ana din nan to hanya ce ta wa zababbiyar hanya, walakin zalika sai dai kuma fassara shi da gudanar da shi a bisa hanya malaman farko din mawqufun ala sihhatil hadisi an rasulillah, za a tsaida haka ne a bisa in hadisin ya inganta daga manzon Allah. Wa qad aminta, ka riga ka san cewa annahu la yasihhu kama bayyana laka anifan, bai inganta ba kamar yadda muka bayyana maka a dazu. Wa in kana al hafiz qad naqala عقب كلامه السابق تصحيحه عن بعض الائمه, ko da yake Ibn Hajar ya bada labari kamar yadda muka gabatar a dazu a Fathul Bari cewa wasu limamai sun inganta shi, fa qala, yace wa qala Harb al-Karmani fi kitab as-sunnah samitu Ishaq ibn Rawiya yaqulu sahha anna Allah khalaqa Adam ala surati ar-Rahman, daga cikin maganganun da Ibn Hajar ya fadi a cikin Fathul Bari yace ainihin Ishaq dan Rawiya kamar yadda muka fadi a farko abokin Imam Ahmad yace ya inganta cewa Allah madaukakin sarki ya halicci Adam a bisa sura ta Allah mai rahama. Wa qala Ishaq al-Kausaj sami'tu Ahmada, Ishaq al-Kausaj yace naji Ahmad yaqulu, yana cewa huwa hadithun sahihun, gaskiya hadisi ne sahihi. Qultu sai Malam Nasiruddin al-Albani yace in kanu yuriduna sihhatal hadisi min at-tariqayn as-sabiqayn فذلك غير ظاهر لنا ومعنى تصريح الامام ابن خزيمه بتضعيفه. اذا wadannan malamai Imam Ahmad ibn Hanbali da Imam Ishaq dan Rawiya suna nufin cewa wannan hadisi ya ainihin inganta ta wadannan hanyoyi guda biyu, sai yace to gaskiya saboda Allah wannan abun mu bai bayyana gare mu babba mu ga ingancin ba in dai ta wadannan hanyoyin ne guda biyu, tare da cewa kuma muna da magana karara da muka samu ta daga Ibn Khuzaimah akan cewa ya raunata hadisin, wa huwa alamun fil hadis, shi kuma madogara ne a cikin hadisi, wat tamassuki bis sunna, da kuma riko da sunna, wat taslim, da kuma sallamawa bima sabata fiha an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da sallamawa ga duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato bari ku ji, Ibn Khuzaimah darajar shi ba ta daukaka bane da littafin shi sahih na Ibn Khuzaimah, amma darajar shi ta daukaka da wannan littafin, da wannan littafin Ibn Khuzaimah ya samu darajar da wani malami tsaran shi ko sa'an shi bai samu ba, saboda a ciki ya bayyana irin bakar gaba shi da 'yan bid'a jahmiya da mu'tazilawa da makamantansu, a ciki ya bayyana tsantsar fahimtar shi ga sunna da tsantsar fahimtar shi ga aqida, da kuma irin yadda yake dibo hadisai yake sharhin su yake tace su, dan haka suke mishi kirari da cewa imamul a'imma, limamul limamai. To Ibn Khuzaimah madogara ne, wadannan hanyoyin guda biyu shi da kanshi ya fitar da takhriji akan su daya bayan daya, har ya ce illoli guda uku. Malam Nasiruddin al-Albani ya gano ta hudu. To idan dai waɗannan hanyoyin ne Ibn Khuzaimah, Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya suka dogara da su wajen inganta wannan hadisi, to da mu ga ingancin ba. Idan kuma waɗansu hanyoyi ne, to muna neman waɗannan hanyoyi mu gansu. Yanzu kun ga wannan ya amsa maganganun da muka karanta a ta'liqi da sharhin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra wadda Professor Tuwaidiri yayi. Ina fatar an gane. Sai yake cewa ومعنى ايضا ابن قتيبة حر ويو
muna da Ibn Qutayba wanda ake mai kirari da khatibu ahli sunnati wal jama'a. Ibn Qutayba shi ma ya tabbatar da rashin ingancin wannan lafazin mai cewa ala suratul rahman haythu aqada ko haythu aqada faslan khasan fi kitabihi, a inda ya kulla fasli na musamman a cikin littafin shi mai suna mukhtalaful hadith shafi na 275 zuwa shafi na 280 shafi 5 haula hadha alhadith, dangane da wannan hadisi wa ta'wilihi da kuma ainihin wato fassarar shi haythu qala fiha, inda yace fa in sahar riwayat ibn umar anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bidhalika fa huwa kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, idan lafazin da ibn umar ya ruwaito daga annabi ya tabbata cewa ala suratul rahman, yace wannan ba mu da wata ja, fala ta'wila wala niza'a, babu wani ta'wili babu wata jayya, sai musallama mu ce mun yadda kamar yadda annabi ya faɗi haka abin yake. Wa in kanu waqafu lil hadisi ala ghairi at-tariqayn al-madhkurayn, sai mala albani yace idan kuwa waɗancan malamai su imamu ahmad da ishaq dan rawiya sun haɗu da wasu hanyoyi ne banda waɗannan hanyoyin da muka haɗu da su, فالامر متوقف على الوقوف على ذلك والنظر في رجالها, to shikenan sai a tsaida al'amarin har sai an hadu da waɗannan hanyoyin an yi bincike akan su, amma ba za su zama mana hujja ba. Anan zan yi amfani da wannan dama in warware mana wata ka'ida, ita ce ga hadisi ka gani ya inganta, amma imamu maliku yayi wata magana wadda take buje hadisin kamar yadda aka ce imamu maliku ko malikiya ko kuma dukansu, cewar makaruhi ne du'a'ul istiftah a cikin sallar farilla, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, aka ce sun ce makaruhi ne karanta iziyya. Yanzu wannan magana da imamu malik ya fadi, ga bukhari ya ruwaito hadisi daga abu huraira, abu huraira ya ji annabi ya yi kabbara harama sai shi haka idan da sallah wata ran sai ya ce shiru da kake ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tsakanin kabbar harama da ainihin karatun sallah me kake fadi, na baka fansar uwata da ubana, annabi sai karantar da Abu Huraira wannan addu'a, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya har zuwa ƙarshe. Yanzu hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba? Ya tabbata. To ga malikiya sun ce makaruhi ne. Idan ka ce ba ka ɗauki hadisin yadda malaman ƙasar Hausa suke wa hadisai mu'amala a nan, da mu masu aiki da hadisan sai ce a'a, dan me ba za ka ɗauki maganar Imam Malik ba, ka san ko yana da tashi hujjar? Sai ka ce ba ka musu yana da hujja amma ba ka santa ba. Amma yanzu ga wadda ka sani za ka ɗauka, sai ce a'a, wai ka ɗauki hujjar da take ba ka santa ba, maganar da ba ka san hujjarta ba, ka aje wadda ka san hujjarta. To ba na son ku fahimci haka anan, wato ban son ku ɗauki irin wannan ka'idar anan. Ita ce imamu ahmad da ishaq sun ce hadisin ya inganta, to in dai ta waɗannan hanyoyi guda biyu ne to hadisi bai inganta ba. Don haka a iya abin da muka gamsu shine hadisi bai inganta ba don iya waɗannan hanyoyin guda biyu ne. Idan kuwa waɗansu hanyoyi ne suka haɗu da su ba waɗannan guda biyu ba, to ba mu san su ba. To ba zai lazimce mu ɗauki abin da ba mu sani ba, wanda wasu suka ce ya inganta, mu yi aiki da shi, mu bar abin da muke gani ɗin nan gashi fa bai inganta ba. Domin abin da mafi yawancin malamai suke karkatuwa a kai da suke raunata waɗannan hanyoyin, cewa su imamu ahmad fa ka waɗannan hanyoyin ne su ma suka haɗu da su, amma su sai suka inganta su. To yanzu kai ka gano masu rauni ne, kaga ba za su zama maka hujja ba. Idan ko ya tabbata imamu ahmad da abokin shi ishaq ba waɗannan hanyoyin ne madogara su ba, wasu hanyoyi ne, to wanda duk ya goyi bayan imamu ahmad da wanda ya goyi bayan ishaq tunda su suna kabari, to ya kawo mana dalilan da zai iya mara baya akan tabbatar da maganarsu. In ku yace ai waɗannan hanyoyin hadisan ne guda biyu, sai mu ce waɗannan ba su inganta ba. Ina son ku dantsu da kyau, don matsalan nan kamar yadda nake nuna muku matsala ce babba, kuma ka tsaya ka fahimce ta a yanzu kana koyon karatu, kai mata kyakkyawa fahimta. Ma'ana hanyoyin hadisan dai su kenan, ba su inganta ba, da duk waɗanda za a kawo a mara kaji an tarkato su, ba su inganta ba. Idan su ne madogarar su Imamu Ahmad, shi kenan madogara ba ta tabbata ba, don haka ingantawa da suke sun yi kuskure. Idan ku suna da wasu hanyoyi ne ingantattu, ba su faɗe su ba, to Allah ba zai lazimta mana mu ɗauki abin da suka ce ya inganta a hali ba mu san shi ba, ga abin da muka sani bai inganta ba, wanda shi ne hujjar waccan magana, kuma mai aiki da shi ba zai yiwu ba. Jama'a, kuna fahimta da kyau? Sai malam yake cewa فالامر متوقف على الوقوف على ذلك والنظر في رجالها. نقول هذا من افادن wannan magana لان التقاليد في دين الله لا يجوز. saboda takalidanci a cikin addinin Allah bai halatta ba. bazamu ce muna bin su Imam Ahmad tunda sun inganta ba, ko kun fahimta jama'a? kawai mu ce to shikenan, mu kuma mun gano masu rauni ne, sai mu ce to shikenan, mu bar abin da muke da dalili a kai, mu ɗauki abin da ba mu da dalili. Yace taqalidanci kenan, domin asalin menene taqalidanci? qabulu qawli al-ghairi bighairi hujjatin, karban magana wani ba tare da hujja ba. Yanzu in mun karbi magana Imamu Ahmad, mun ce hadisin ya inganta saboda Imamu Ahmad ya faɗi, saboda Ishaq dan rawi ya faɗi, ba mu san hujjar su ba. amma in mun karbi maganar Imamu ابن خزيمة ده ابن قتيبة اكل رونة حديث من سن حجة سترون حديثا كنين زون كن فهمتني يداد مكي ده ابن خزيمة ده ابن قتيبة باتك اليدن تيفن دو من مي اكوي دليل كن يداد مكي ده مغانا امام احمد ده اسحاق الراوية باتشم متن تيفن باريني باني saboda babu dalili. A wannan munasabar zan saki amsa wata qadiyya. Fiye da shekara 15 muna zaune da wani malami a gidan shi a nan garin, sai ke cewa to ai ta kalidanci da kuke fada da shi, kuna cewa mutane ku kuma su zo su bi ku akan kuna da hadisai kaza, to ai kuma kuna kiran mutane zuwa ga ta kalidanci. Yana fadin haka a falon shi ne, sai ni miƙe sai ni jawo wani littafi na usulul fiqh na malam Ali Hasabullahi Ali, bani manta a lokacin, sai na bude babin ijtihadi da taqalidanci, sai nace mishi karanta menene ta'arifin taqalidanci. Ya karanta, sai nace to yanzu maganar da muke cewa kada a bi ta Imam Malik, muna magana ne akan sakin hannu da lungumewa. Imam Malik ya ce a saki hannu, mu mun ce a lungume. Sai ce to yanzu kuna cewa kai ta kalidanci da Imam Malik, amma yanzu ku kuna cewa a zo a bi ku? Sai nace mishi ba cewa muke a zo a bi mu ba, cewa muke a zo a bi annabi. Ka fahimci wannan? Yace nace kuma in ma mun ce a zo a bi mu, anan ba cewa muke a zo a bi mu kai tsaye kamar yadda kai kake cewa a bi Imam Malik akan waccan magana, dan shi ne Imam Malik ba, amma mu muna cewa a zo a bi mu ne don maganar da muke faɗi daga annabi. To da haka ku kiyaye wannan shubha ce suke kawowa. Idan haka zauna ana magana, sai su ce kuna cewa kada a yi taqalidanci, kuma kuna kiran mutane zuwa ga taqalidanci, sai mu ce a me taqalidanci, fara arrafa mana tukuna. In yace taqalidanci bin malami, sai ya ce a taqalidanci shine karban magana ba tare da hujja ba. Duk maganar da ka karbe ta babu hujja, to shine taqalidanci. Amma maganar da ka karbe ta da hujja, to wannan kuma bin hujja din ake kiranta, shine ne at-tamassuku bil hujja. Saboda haka yanzu maganar Ibn Khuzaimah da Ibn Qutaybah ita ce daidai saboda da hujja, magana Ahmad da Ishaq ba daidai bace saboda babu hujja. Ina fata an gane. Sai yake cewa wala siya ma fi misli hadha al-amr al-ghaibi, musamman ga irin wannan al'amari na gaibi, surar Allah mai rahama, akwai wanda ya taba ganin ta? Babu. To kaga game da irin wannan al'amarin bai halatta ya ta kalidanci ba, ko da za a yi ta kalidanci wajen yin sallama ko wajen tahiya ko wajen runguma hannu ko sakin hannu ko wajen kaza kaza, amma wannan al'amari da ya shafi harkar gaibu dole a tsaya abin da ya inganta kawai shi za a bi. Sai yake cewa ma'akhtilafi aqwalil a'imma fi hadisi, tare da ainihin wato sabanin limamai na ainihin wato hadisi dangane da wannan hadisi nashi. Wa ana astab'idu jiddan an yakuna lil hadis ghairi hadain at-tariqain. Malam Nasiruddin Al-Albani yace kuma ni ina nesantawa ma ya zama hadisin yana da wasu hanyoyi banda waɗannan guda biyu. Ma'ana cewar Imam Ahmad da Isa haka ko suna da wata hujja ko? Yace ina nesanta ma ya zama wannan hadisin yana da wata hanyar daban banda waɗannan guda biyu. Sai yace li'anna al-hafiza lam yadhkur ghayraha ghayrahuma. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari bai faɗi wasu hanyoyi ba in ba waɗannan guda biyu ba. Wa min awsa ittila'an wa man awsa ittila'an minhu ala sunna, wa mene yafi Ibn Hajar leke-leke game da ainihin sunna. Na sha faɗa muku muna karatun Bukhari cewa Fathul Bari ba sharhin Bukhari ne kadai ba, Fathul Bari sharhu sunna. Idan Bukhari ya kawo hadisi sai Ibn Hajar ya biya binciko hanyoyin wannan hadisi kaf, ya tattaro su ya hada su ya yi sharhin su. To irin wannan leke-leke-leke-leke na Ibn Hajar, duk da haka iya hanyoyin nan guda biyu ya kawo, na'am Mala Albani sai ya ce lahu turuqun ukhra, hadisin yana da wasu hanyoyin daban, amma biduni ziyadatin rahman, babu karin ar-rahman din nan. Sai ya ce fanzur, yace sai ka duba inda yake cewa idza baraba ahadukum da wa idza qatala ahadukum fi sahihil jami', a cikin sahihul jami' as-saghir a lamba ta 687 da lamba ta 716 wa ghairihi da waɗansu dafan. Wato hadisin yana da wasu hanyoyin, amma dai su hanyoyin ba sa tabbatar da wannan lafazina ala suratir rahman. Lafazin da suke tabbatarwa shine ala suratihi, ala suratihi, wanda dama kamar yadda muka faɗi a farko malamai gaba ɗaya sun haɗu kan ingancin wannan lafazin, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka matsalar ta taƙaitu ne akan ala surati ar-rahman wa khulasatul qawl. Malam Nasir al-Albani yake cewa a taƙaice, innal haditha da'ifun bi lafzihi wa tariqatihi wa tariqaihi, wannan hadisi da'ifi ne bi lafzihi wa tariqaihi, da lafzan nan nashi guda biyu da hanyoyin nan guda biyu. Wa annahu ila zalika mukhalifun lil ahadith as-sahiha bi alfazin mutaqariba, kuma wannan hadisi banda raunin hanyoyin shi ka sani ya saba hadisai ingantattu waɗanda suka zo da lafuzza da suka yi kusa da juna. Minha daga ciki khalaqa Allahu Adama ala suratihi, Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi. Tuluhu 60 zira'an, tsawon shi kamu 60. Don haka jama'a kun ji asalin ma'anar wannan hadisin kenan, ita ce matsala ta biyu. Bayan mun gama tabbatar da cewa lafazin ala suratir rahman bai tabbata ba, kuma in ma ya tabbata tawilin da Ibn Khuzaima ya yi mishi kuskure ne, Malam Muhammad Khalil Harras ya yi gyara a ta'liqin da yake kitabun tauhid na Ibn Khuzaima. Sai kuma me? Sai matsala dangane da to mecece ma'ana ta gaskiya ta wannan lafazi da cewa Allah ya a inna Allah khalaqa Adama ala surati. Sai a cikin hadisin da lafazin Bukhari sai ya ce tuluhu 60 zira'an, to yanzu ne za a fita daga asalin rikici, hadisin ba shi da rikici ko kadan. Abin mamaki, Ibn Hibban ya faɗi magana karara a cikin sahih din shi, amma daga cikin malamai da zamu kawo nan akwai wanda suka sa kafa suka fatali da Ibn Hibban din da shi da maganar tashi, wanda shi hadisin ne ya fassara kanshi, ya ce Allah ya halicci Adam a bisa tsawon shi, a bisa surar shi. To kamar ka ce mece ce surar tashi? Ya ce kamu 60, wato daga gwiwa hannunka zuwa yatsun kankani ke daya biyu uku har 15. To me fa'idar fadin ala suratihi kenan? Fa'idar fadin anan ita ce halittar annabi Adam da Allah ya ta saba wa halittar sauran ƴaƴan shi, shine kaga ƴaƴan shi ana haihuwar su ne halittar su ta fito ƴan kanana sai su ci gaba da girma su ci gaba da girma. To amma shi fa a yadda aka ganshi da tsawon shi kamu 60 ka fada shi kamu 40, to sai aka ce haka Allah ya halicce shi, shi ba girma yayi ba. So ma'anar hadisin kenan, kaga ashe babu wani rikici ma asali a hadisin, shi ba girma yayi ba, asali shi haka aka halicce shi. Shine fa'ida ala surati, a bisa yadda yake a haka Allah ya halicce shi, ba girma yayi ba. Kaifa da aka halicce ka a haka, ba a haka aka halicce ka ba, dan misali aka halitto ka sai kai ta girma shikenan. So babu wani iskani akan wannan hadisin, Allah madaukakin sarki ya taimaka. To shine sai yake cewa akhrajahu ash-shaykhani, wannan lafazin da muka kawo cewa khalaqa Allahu Adama ala suratihi tuluhu 60 zira'an, Bukhari da Muslim suka fitar da shi, wa ghayruhuma, da ainihin wadansu malaman. Malam yace a duba silsilatul ahadith as-sahiha lamba hadisi ta 450. Tambihun ham, ga wata fadakarwa mai muhimmanci. Wato wannan hadisin fa ina gaya muku, ko har yau ana wannan takaddama akan shi, waɗannan maganganun da wannan binciken da Albani ya shi ya ƙara fadada abin shi, yasa nace muku ina son ne mu kura iya abin da ni dai Allah ya sanar da ni game da hadisin, sannan ko kuma ku je ku ƙara bincike, mai yiwuwa ka zo da ƙari akan abin da na gano, ko ka zo da akasin abin da na gano wanda zai zama gyara ne. Amma dai ina so in yi isharori waɗanda za ka je ka duba, kuma duk littattafan nan da muka ambata a baya, as-sunna ta Ibn Abi Asim, as-sunna ta Imam Ahmad, kitabus sifat na Daraqutni, kitabul asma'i was sifat na Baihaqi, da duk waɗannan littattafan gaba ɗayan su muna nan da su a makarantar nan. Ya rage za ka zauna ne kawai ka ci dare da rana ka karanta su. Malam yake cewa ga faɗakarwa mai muhimmanci, ka dai ji yanzu a iyanan Albani ya gama tabbatar da hadisin bai tabbata ba, sannan kuma ya kawo maka mai ma'ana ingantacciya game da ingantaccen lafazi. Sai ce ba'da tahriril kalami ala alhadithaini bi zamanin ba'idin, bayan tantance magana dangane da waɗannan hadisai guda biyu da tsawon zamani, waqaftu ala maqalin tawilin, sai na hadu da wani rubutu mai tsawo li akhina al-fadil al-sheikh Hammar al-Ansari, ga wani dan uwanmu mai falala mai suna al-sheikh Hammar al-Ansari. Al-sheikh Hammar al-Ansari abokin Albani, aboki na aqida, aboki na manhaji, aboki na da'awa, dan uwa kuma a cikin aqida, kuma professor ne a hadisi a ainihin wato Jami'ar Islamiyya, amma kusan shekara ɗaya suka rasu da Albani, Allah gafarta musu. Yace to sai na hadu da wani jawabi da wannan malami ya rubuta, na sharahu fi mujallati al-jami'ati salafiyya, ya buga wannan jawabi nashi a cikin mujallar Jami'ar Salafiyya dake kasar India kenan. Zahaba fihi ila ittiba', Allahu akbar, ka duba yadda Albani ya girmama shi. Yace wannan dan uwana mun sai ya tafi zuwa ga din, wala aqulu taqalid, yace bazan ce taqalidanci ba, man sahaha alhadith min ulama'ina rahimahumullahu ta'ala. Hammad al-Ansari sai ya bi malaman mu na hadisi da suka tafi zuwa ga inganta wannan hadisin. Su waye malaman mu da suka tafi ga inganta wannan hadisi? Imam Ahmad da Ishaq bin Rawiya, ga sunan suna da yawa, za mu zo mu isharar wasu daga cikin ƙarshen darasin nan insha Allah. Kaga anan Albani sai ya ce zahaba fihi ila ittiba'i, bai ce ila taqalidi ba, dan ya san Hammad al-Ansari malami ne, duk wanda ya zauna da Hammad al-Ansari ya san malami ne. Ziyara ta ƙarshe da muka je gidan shi, in ba na manta ba, 1998, da ni da Dr. Bashir Umar Ali gaje muka same shi lokacin yana cikin zaibu ba, yana cikin koma, ya suma bai ma san inda yake ba tsawon kwanaki. Allah ya gafarta mishi. Malami ne buzu, mutumin ainihin kasar Mali ko kuma mutumin abin nan Mali ko Mauritania, amma na fi tunanin Mali ne, buzu ne mutumin kasar. Yace to shikenan sai ya bi waɗannan malamai, kaga ya bi su Imamu Ahmad ibn Hanbali, duna an yuqima dalila ala zalika, ba tare da ya tsaida wani dalili akan me yasa ya bi maganar su Imamu Ahmad ba, bil ruju'i ila al qawa'id al hadisiyya, ta hanyar koma wa ka'idoji na hadisi, wa tarajim ruwa, da bin tarihin masu riwaya, allati la takhfa ala mislihi, wanda ba boyayyen abu ne ga irin shi ba. Lidhalika, dan haka ra'aitu ada'an lil amanati al-ilmiya, naga cewa saboda idan da amana ta ilimi, an ubayyana ba'dan niqati allati takashafa an takshifu an khata'i, an bayyana wasu points, wasu gurabu waɗanda za su fito da kuskuren shi, fi ma zahaba ilayhi, ga ra'ayin da ya tafi akai. Mala Albani yace ma'atirafi bi ilmihi wa fadlihi, tare da cewa ina furuci da falalan shi da kuma ilimin shi, wa ifadatihi li talabati al-ilmi, da kuma irin amfanar da yayi wa dalibai, wa bi khassa fil jami'ati al-islamiyya, musamman a jami'ar musulunci ta Madina, jazakumullahu khairan, Allah ya saka mishi da alkhairi. To wannan na daga abin da mutanen kasar mu ba su sani ba. In nace mutanen kasar, ina nufin malaman kasar mu. Wai malaman kasar mu ba su san cewa dan ana kan manhaji daya da malami, wai ba za a iya raddin maganar da ya faɗa ba, ko kuma abin da ya ba daidai ba, kuskure ne. Shi yasa tuni muke ɗiban ƙasa da su. In na ce Abubakar gumi kaza, abin da ya faɗi ba daidai ba ne. A yanzu na zo ina lacca, na ce abin da Malam Ja'far ya aikata kaza ba daidai ba ne. Sai ka ji ana ta buga waya, wai ana ta buga su Aminu Daura waya, wai Albani ya ce wa Malam Ja'far ba daidai akan kaza ba, ƙwarai da gaske ina da yaƙinin abin ba daidai ba ne. Kuma shi zai ki a ce yayi ba daidai ba, saboda shi ne su wannan asalin ɗariƙa kenan, asalin ɗariƙa akan haka ta ginu shi ne, saboda ganin girman wani yayi kuskure a ce bai yi kuskure ba. Haka suka ce man qala lima la yuflih, wanda dai ya taba cewa malamin shi me yasa kai haka, ba zai samu nasara ba, ba zai riba ba, ba zai albarka ba, ba zai aljanna ba, dan ya ce malam lima. Sai suka ce me kuntal ghasili bayna yadayhi, kamar ka zama kuntal mayyiti bayna al-ghasil, ka zama kamar mamaci a hannun mai wankan gawa, to ka zama haka a gaban malaminka, yadda ya lankwasa ka kawai shikenan, sai ka zube. Ina sunna fa, a kana ga annabi yayi abu, suna ganin tifka da warwara ta faru, sun ce wa anta ya rasulullah, annabi kenan ya ce wanda da yake kukan mutuwa za a yi mishi azaba, za a yi wa mamacin azaba a kabari, za a yi mai a lahira, wanda yake kukan mutuwa za a sa mai rigar farar wuta ranar lahira, a kadake shi zuwa wuta. Karanta hadisan suna nan cikin akal janaiza sai yayi. Sai kuma ga annabi yau yashi tana da ya bata da lafiya, sai ta aiko mai yazo, da aka miko wannan ya, annabi ya ga rai yana hawa yana sauka kamar za ta mutu, sai hawaye, sai Abdurrahman bin Auf ya ce wa anta ya rasulullah, kuma kai da kanka ya manzon Allah, kai kace kaza, kai kace kaza. Sai manzon Allah sara musu hadihi, a wannan rahama ce, hawaye ne rahama, ba shi ne wanda na hana ba. Sannan sahabbai suka natsu. Sayyidina Umar ya ga ana sai da riga ta alharini a kofar masallaci, yaje kaiwa annabi ya ba Allah ba wanda ya dace sai rigar nan ya rinka taran baki, yana fita ranar juma'a da ranar sallah in ba kai ba. Manzo Allah ya ce wannan hadha libasu man la khalaqa lahu, wannan riga wanda bai da rabo ne ranar lahira. Sai Umar bai ji dadi ba. Rannan kuma sai annabi ya samu irin wannan riga, sai ya aika wa Umar, sai Umar ya riko rigar. Abuje ya ce manzo Allah wa kad qulta fi libasi utarid ma qulta, dillali ya kawo kaya na ce ka siya, ka ce kaza kaza, ba ni da rabo. Ma'ana wannan ba challenge ba ne, a'a istifsar ne, neman bayani ne, ba tashi akai, ba rashin kunya ba ce, ba kalubalanta ba ce. Ko kun fahimta? wallahi abun ya bani mamaki. Bayan da muka yi lecture kanan karan bana maganin zoman bana akan wai wasu maganganu da ne jumilla akan waɗanda suke zuwa suna karatu Jami'ar Islamiyya ta Madina suna dawowa, da kuma jumilla waɗanda suke zuwa karatu ƙasashe irin na Saudiya suna dawowa, su dawo da fikira irin ta malaman su zo, sai kuma dole sai an ɗabbaka ta a nan dangane da yadda za a yi gwagwarmayar gyara tsakanin masu da'awa da masu mulki, na kuskurantar da irin wannan tunanin nasu, kuma har yanzu akan haka nake. Sannan na sake kawo ƙabiya dangane da dole ne mai da'awa ya tsayu da kanshi akan ya gina masallacin shi da kanshi da makarantar shi ya tsayu da kanshi, kar ya bar wasu su zo su gina mai masallaci daga waje ko daga ciki. A nan ne sai ne magana su Malam Ja'far, mun tada bata gina musu masallaci ba, mun tada ta gina musu masallatai ma da makarantu. Sannan a nan kasar masu kuɗi sun gina musu masallatai da makarantu. Sai na ce to dan haka mu da awar mu, in na ce mu ina nufin ni alani da ina nufin mu da awar mu dakan dakace shi kardaka tankadan bakin gado, kalmomin da na faɗi kenan ba ko tun anan zare wai sai wasu suka fara zuwa suna samun ku. Wai rannan Malam Albani yayi lata akan waye kashe Malam Ja'far, ya mutunta Malam Ja'far, ya mutunta Malam Ja'far, amma yanzu ya zai ce wannan Malam Ja'far yayi kuskure? Wallahi kuskure ne so million. Kana da'awar salafiya a irin ƙasa irin Najeriya, contemporary Najeriya, bance a Niger, bance a wata ƙasa, amma a irin yadda ƙasar nan take zaka yi da'awar salafiya, wani ya gina maka masallaci ko makaranta, wallahi sai ya rugaza da'awarka ko kuma sai ya rage maka gudu. Ni haka kuskure ne, kowaye bai rage ba wannan abinda na kudurce ne, kowane ne. In za ku gina masallaci ko da na tabo ne, ku iku ku gina abunku, ku faɗi iya gidan da kuka yi imani da ita. To amma idan a wata ƙasa kake, wannan kuma ya rage da yadda ka samu kanka. Amma dai a nan ƙasar mu da muka san yadda wanda duk ya gina muku masallaci zai dawo daga baya yana threatening naku, zai dawo ne muku barazana. Kwanan nan wani ya mutu wanda ya gina wani masallaci a nan bangaren Sabon Gari, a bare ni da shi mun haɗu, yana dariya game da waɗanda ya gina masallacin, yace ai yayi musu tsiya ba su sani ba, ya taɓa ya kare takaddun masallacin, yace musu takaddun sun tsufa, zai je sake sababbin takaddu, wai yayi dabara ne ya karbe, ya je ya boye a beban shi, saboda kawai ran da biye gada ma zai iya karbe masallacin shi ya karbe yaban da yake so. Ya faɗi wannan magana, in fact ko shekara ɗaya ba a kai ba, yanzu ya kwanta ya mutu, yau bai wuce wata guda ba. To sannan a wancan lokacin fa a wannan masallacin nashi na fara yin tafsiri a garin nan 1990 a cikin jama'a, muna yin tafsirin mu da tuntuni sai da shekara 20, ba a loudspeaker ba, ba a recording, muka zo muka koma muna yin tafsiri a wannan masallacin. Duk shekara in ya zo garin sai ya tayar wa da masu masallacin hankali, sai ya tayar mana da hankali, sai na ga wannan irin abu ne wannan. In ka gina kai fi sabil, har sai da wani lokacin cikinsu ana ce mishi Abubakar ya bude ya ce Alhaji in ka gina masallacin nan dan Allah ne ka kauda kai akan masallacin nan. Wannan Abubakar da suke ce Bajuri ya faɗi maganan nan yau shekara 20, amma har zuwa bara mutumin nan bai kauda kai akan masallacin ba, yana cewa duk sanda ya ga dama zai kwace abin shi. To irin abu ne haka, sai su gina muku masallaci, sai su gina muku makaranta, ana nan sai su zo sai su muku barazana. Ku dubi abin da indimi yayi, in ku ba ku sani ba, indimi din inda Malam Ja'far yake yin tafsiri, ana nan sai Malam Abubakar Adam mutumin garin Damatur jihar Yobe wanda ke zauna a nan yana limanci, ran nan sai ya zo yayi lecture akan George Bush, yayi lecture akan America, yayi ragarraga da Bush da America. Nan da nan sai ainihin indimi yace ya kore shi daga masallaci, yace kana hauka baka san George Bush abokina bane, baka san a America nake business da na samu kudin na gina muku masallaci, to ka ban min masallaci na. shine faccan suka koma wajen NNPC suka je suka sake gina wani masallacin. A can ne lokacin na je ne musu wata lacca akan mantuwa a Maiduguri, yau kusan shekara 5 or 7 da so gabata. Abin da nake so in ce, idan har kana da awas sunna a Najeriya baka fadaka ga wannan hakikar ba, to kana cikin kuskure. Kowaye kai, kowaye, ba mu rage ba. To wannan maganar danganta wannan kuskuren wai ga Malam Ja'far, wai su a tunanin su, to wai kuma an zubar da Malam Ja'far, wai tunda ana tare da Malam Ja'far an yabe shi a wani wuri, wai kuma shikenan. A'a, ko kun fahimta jama'a? Duk dan adam ba wanda ya kubuta daga kuskure. Su din suna can suna cewa mu din mun yi kuskure akan kaza, in kuma muka ji kuskuren ne mu ce gaskiya ne abin da suka faɗi kuskure ne ga ma'anar shi, ko kuma gaskiya ne mun yi kuskure, ko kuma abun ba su fahimci yaya muke yin shi ba, shi yasa suka kuskurantar da mu. Ko kun fahimta? Da muka yi sallar Juma'a karfe 9, Malam Ja'far da kanshi a cikin tafsirin shi na suratul Juma'a ya tabbatar, da aka zo ne mishi tambayoyi ya tabbatar da a iya yin sallar Juma'a karfe 9 da hantsi. Amma da aka ce mun yi fa, dukkan sai suka ce kuma mun yi kuskure. Ashe su ma suna iya cewa mun yi kuskure? Wannan ba mu ga aibin su ba, wannan kuma bai cire ƴan uwantakar da ke tsakanin mu da su ba. To wallahi dole ne ƴan izala da ahlus sunna da ƴan salafiya da ƴan kowa ne ne ma, wallahi dole ne su dawo cikin taitayin su, su gane cewa dan ana tare da wani baya nuna in yayi kuskure ba kuskure bane, ko kuma ba zai iya yin kuskure ba. Amma babban abu ku ji, abu na farko ka tabbatar dan Allah za ka yi magana, abu na biyu ka tabbatar da cewa ka fahimci abin da kyau tukuna kafin ka kuskurantar da shi, kafin ka kuskurantar da shi ka zan ka tabbatar ka fahimci abin, kuma ya zama dan Allah ne. Dan akwai abin da yake kamar yadda muka faɗi da farko, baka fahimta bane menene yake magana akai, me ya aikata, sai ka zo sai kana raddi, sai zama raddin da kake ba daidai kake ba. Dan haka gashi Malam Albani yake cewa, tare da cewa wannan malami Hammadul Ansari muna furuci da ainihin ilimin shi da kuma amfanar da ya ga dalibai, amma lallai dole ne mu bayyana cewa wannan biyayya da ya wasu Imamu Ahmad da Ishaqa kuskure ce ta gabobi, kamar haka. Awwalan na farko, awhamal qurra anna ibn Khuzaima rahimahullah tafarrada min bainil a'imma bi inkarihi li hadisi wa ala suratihi. Ibn Hammad al-Ansari, ku kiyaye, Hammad al-Ansari ya rudar da masu karatu sai su fahimci cewa kamar Ibn Khuzaima ne kawai ya inkarin wannan hadisin, ma anna ma'ahu Ibn Qutayba, tare da cewa Ibn Qutayba ma na tare da Ibn Khuzaima, wal Maziri wa man tabi'ahu, da Maziri da waɗanda suka bi shi akan haka, kama taqaddama, kamar yadda bayani ya gabata. Kaga idan za a ce Ibn Khuzaima, to ba Ibn Khuzaima ne kare ba, akwai Ibn Qutayba, akwai Al-Maziri. Sai ya ce wa huwa in kana zakara zalika fi akhir al-bahth, ko da yake a ƙarshen tattaunawar da ya ambaci haka, faqad kana al-aula an yadhkurahu fi awwalihi hatta takuna sura wadiha inda al-qurra, a farko ya kamata ya fara fadin cewa Ibn Khuzaima da Maziri da Ibn Qutayba sun yi inkarin wannan hadisi, amma a farko sai ya fadi Ibn Khuzaima, sai da ya gama raddi ga Ibn Khuzaima, sai da ƙarshe sai ya ce ko da yake da Ibn Qutayba da Maziri ma su ma sun tafi akan haka, amma tun farko ya kamata ya fadi. Saniyan na biyu, nasaba ila al-Imam Malik rahimahullah annahu ankara al-hadith aidan qabla Ibn Khuzaima wa hadha mimma la yajuzu نسبته للامام لامرين. حماد الانصاري yace Ibn Khuzaima ma yayi inkarin wannan hadisi, ko kun fahimta? Yace ainihin wa Imam Malik kafin Ibn Khuzaima yayi inkarin wannan hadisi yace to na daidai gaskiya bai dace a danganta wannan magana ta inkarin wannan hadisi ga ainihin wato Imam Malik ba, saboda dalilai biyu. Al-awwal, dalilin farko, anna shaykha naqala zalika an az-Zahabi والذهبي ذكره عن الأقيلي بسنده حدثنا مقدام ابن داود إغلاق ومقدام هذا يعلم الشيخ أنه متكلم فيه. ذهبي أصلي شيخ وانا مقانا شيكو ما ذهبي ياتي دقا أقيلي ساموتا أقيلي أم بچيتا دا إسنادش Ukaili yace miqdamu dan Dawud ya ba mu hadisi sai shi Albani yake cewa yo amma Hamadul Ansari ya san cewa miqdamu dan Dawud din nan mutum ne wanda malamai sun yi maganganu akan shi bal qala an-Nasa'i fihi ga abin da Nasa'i yace laysa bi thiqa ba amintacce bane dan haka fala yajuzu an yunsaba bi riwayatihi ila al-imam annahu ankara hadisan sahihan ala ra'ayi shaykh wa ala ra'ayina aidan lima ya'ti bai halatta wannan irin hanyar mai rauni a danganta magana da Imam Malik cewa yayi inkarin hadisin da yake hadisi ne sahihi a bisa ainihin ra'ayin shi malam Hammad al-Ansari da kuma ainihin ra'ayin mu mu ma a gurgurdan yadda zai zo domin asali hadisin da aka ce Imam Malik yayi inkarin fa ina son ku gane ba hadisin ala suratul Rahman bane hadisin da aka ce Imam Malik ma yayi inkari fa asalin hadisin ne mai ingantaccen lafazin fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi shine aka ce wai imam mali yayi inkari wal akhar sannan kuma daya dalilin da zai sa a ce ba ce ba mu yarda a danganta wannan magana ga imam malik ba annar riwayatul mazkura fi inkari malik laysa li hadha al hadith al munkar kun jima riwayar da aka ambata din ma aka ce Imam Malik yayi musun wannan hadisin kun ga mun ce bata inganta ba dai daga Imam Malik ko to ba ma ga wannan hadisin munkarin bane wa inna ma lil hadith sahih al muttafaq alayhi an ce ne Imam Malik yayi musun ingancin hadisin da yake sahihi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito fa innahu fiha bi lafzi a cikin yadda aka ce inna Allah khalaqa adama ala suratihi wa kadhalika huwa inda al uqayli haka yazo a cikin riwayar uqayli fi du'afa a cikin littafin ad-du'afa a mujalladi na biyu shafi na 251 fi hadhihi ar-riwaya fa hasha al-imam malik an yunkira al-haditha bi hadha al-lafz as-sahih aw ghayrihi min al-a'imma Allah ya tsare imam malik ko wani daga cikin limamai a ce yayi inkarin wannan hadisi da wannan ainihin wato lafazi wanda yake ainihin ingantacce ne walidhalika fal-qari' al-'adi yafhamu min ba'thi shaykh anna al-imam yunkiru hadha al-haditha as-sahih wanda yake mai karatu al'adance in ya tashi kai sai ya dauka Imam Malik yana inkarin wannan hadisin ne wanda Ibn Khuzaimah yayi inkari a'a Ibn Khuzaimah yana inkarin hadisin da yake munkar ne dan haka inkarin Ibn Khuzaimah daidai ne amma inkarin Imam Malik inda ya inganta Imam Malik yayi to inkarin Imam Malik da zai zama kuskure ne domin inkari ne ga hadisi sahihi to balle kuma inkarin Imam Malik ba inkari ne ga hadisi wato inkarin bai inganta ba inkarin bai inganta ba dan haka bai halatta a ci gaba da danganta wannan inkari ga Imam Malik salisan har yau kuma daga cikin ainihin wato dalilan da malam yake bi wajen yi wa Hammad al-Ansari raddi yace saqa isnad hadith ibn Umar akthar min marra yayi ta kwararo isnadin hadisin Abdullahi dan Umar fiye da so daya wa kadhalika fa'ala bi hadisi Abi Huraira haka yayi ta kwararo ainihin wato isnadin hadisin Abi Huraira duna fa'ida ba tare da wata fa'ida ba wa saqahuma masaqal musalsalat min al ahadith wa huwa ya'lamu al ilal al thalatha allati zakaraha lahu Ibn Khuzaimah yayi ta kuma kwararo hanyoyin wadannan hadisai a halin yana sane da cewa wannan lafazi ala suratul rahman yana da illoli guda uku da Ibn Khuzaimah ya fadi لانه في سبب الرد عليه دومين yana tsakiye yi wa ibnu khuzaimah raddi ne kuma a zalika lam yata'arrab laha bi dhikr amma kuma abun mamaki bai waiwayi illolin da ibnu khuzaimah ya fadi ga hadisin ba wanda ababin adalci ya kamata ya waiwayi su ya bada ansa bal hu jawab yace ba ma wai ya tsaya ya waiwayi su ba ya kamata ya tsaya ya bada ansa su wa kadhalika ya'lamu da'af ibn lahi'a haka kuma malam hamad al-ansari ya san raunin ibnu lahi'a الذي في حديث ابي هريره wanda ke cikin isnadin hadisin abi huraira falam yambas a binabatin shiffa sai bai ainihin wato waiwayi wannan ainihin hadisi na ibnu lahi'a ba koyi magana dangane da cewa ibnu lahi'a matsala ne a cikin ainihin hadisin to sa'annan lokaci ya kure mana insha Allah ta'ala zamu zo sai mun karanta wannan bahasin insha Allah ta'ala sannan muka karance shi kuma zan zo muku da wani malami shi kuma wanda daga baya yazo ya karanta waɗannan ta'alikat din na Albani shi kuma sai ya sake dawowa ya sake goyen bayan Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya da Hammad al-Ansari ya kuma yi raddi ga Ibn Khuzaimah sabon raddi da sabon raddi ga Albani amma daga ƙarshe sai ya ce Allah ya ji kansu gaba daya dashi shi kuma ahadith al-aqida al-mutawahham ishkaluha fi sahihaini jam'an wa dirasa ta'lif Dr. Sulaiman Ibn Muhammad Ad-Daji Ad-Dakhi dashi to zamu zo duk mu tattauna insha Allah ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimaka saboda yadda lokaci ya kure anan zamu saurara insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah wa alaikum assalam da Allah waɗanda maza ku